This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sun yana ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 6 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga Hafiz da kanin labarai.
To Murtala, ministan tsaron Isra'ila ya umarci sojojin kasar da su shirya tsare-tsare domin dimbin Palestiniyawa su fice daga zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yana ziyara a Jamhuriyar Dominican domin tattauna da shugaban kasar a ziyarar ƙarshe da ya kai ƙasashen Latin Amurka. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton barna a wata kasuwa da ke birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa ma'aikatar tsaron Jamhuriyar Nijar ta ce ta rasa sojojinta 10 a wata arangama da 'yan bindiga a yammacin ƙasar. Gwamnatin ƙasar Ghana kuma ta sanar da rage kuɗin aikin hajjin bana kamar yadda shugaba John Dramani Mahama ya yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. To ko ya al'ummar musulman ƙasar suka ji da wannan matakin?
Mun yi farin ciki kwarai, iya canye kowa ina ka rage na wannan mai shi ya rika ya je ya zama su kuɗin abinci har ma wani ya sai da shi kaya.
To sai a biyo mu domin jin wannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su, har ma da shirin lafiya uwar jiki. Haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu taurare kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Ministan tsaron Isra'ila Kazi ya faɗa a yau Alhamis cewa ya umarci sojojin ƙasar da su shirya tsare-tsare domin dimbin Palestiniyawa su fice daga zirin Gaza ta mashigar ƙasa da kuma hanyoyin ruwa da ta sama. Kazi ya yi maraba da abin da ya kira babban tsari na shugaban Amurka Donald Trump na mazauna Gaza da su fice daga yankin da Isra'ila ta lalata da har-har ta sama da ta ƙasa kan mayakan ƙungiyar Hamas. Jami'an Palestina sun yi watsi da shawarar da Trump ya bayar a wani taron manema labarai da suka yi a ranar Talata tare da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na cewa Amurka za ta karbi ikon zirin Gaza tare da tilastawa Palestinawa miliyan 2 ƙaura zuwa wasu ƙasashe, sannan su mayar da yankin da ke bakin tekun Bahrum zuwa ƙasaitaccen wurin yawon shakatawa a gabas da tsakiya. Netanyahu ya shaida wa gidan talabijin na Fox News da yammacin ranar Laraba cewa Palestinawa za su iya barin Gaza yayin da ake sake gina ta sannan su dawo. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yana ziyara a Jamhuriyar Dominican domin tattauna da shugaban kasar a ziyarar ƙarshe da ya kai a ƙasashen Latin Amurka. Rubio na shirin ganawa da shugaban Dominica Luis Abinader da ministan harkokin waje Roberto Alvarez a Santo Domingo. Yayi balaguro ne daga Guatemala, inda ya sanar da shirin Amurka na tallafa wa Guatemala da sabbin ayyukan more rayuwa da kuma sanya hannu kan cire su daga ƙasashen da aka dakatar na karɓar tallafin ƙasashen waje don ƙarfafa ƙawancen Amurka da ƙasa a ranar Laraba. A halin da ake ciki, ƙasashen biyu sun cimma wani sabon tsarin ƙaura wanda a ƙarƙashin Guatemala za ta karɓi ƙarin kaso 50 cikin 100 na jiragen waɗanda aka ta sake yarsu daga Amurka game da 'yan ƙasar Guatemala da sauran ƙasashe. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton barna a wata kasuwa da ke birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar bayan wani hari na baya-bayan nan da jirage marasa matuki na Rasha suka kai cikin dare a kan wasu sassan ƙasar. Gwamnan Kharkiv Olesin Hubov ya faɗa a shafin Telegram cewa tarkacen jirgin da ya faɗo ya lalata layukan wutar lantarki a birnin. Rundunar sojin Ukraine ta ce na'urar tsaron sararin samanta ta harbo 57 daga cikin 77 na jirage marasa matuki da sojojin Rasha suka tura. An harbo su ne a yankunan Cherkasy, Chernihiv, Dnipro, Kharkiv, Kyiv, Odessa, Poltava, Sumy da sauran wasu yankuna uku, a cewar rundunar. Gwamnan Dnipro Serhiy Lysak ya faɗa a shafin Telegram cewa har-haren jiragen Rasha marasa matuki da lugudan wuta sun lalata sama da gidaje 10 a yankinsa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a yau Alhamis cewa ta lalata jirage marasa matuki na Ukraine 28 cikin dare.
To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta bada sanarwar mutuwar sojojinta 10 a wata arangama da suka yi da ɗan bindiga a yammacin ƙasar. To sai dai a wani harin martani ta sama da rundunar sojan ta kai wa shigari, ya yi sanadiyar hallaka 'yan ta'addar 15 tare da raunata wasu da dama. Wakilin mu a Yamai, Sule Mumuni Barma, na ɗauke da ƙarin bayani.
Lamarin ya faru ne a yammacin Litinin 3 ga watan Fabrairun 2025, lokacin da aka kira dakarun tsaro masu sansani a Bankilare zuwa ƙauyen Takurzat jihar Tilaberi, inda wasu ɓarayi suka kore garken dabbobi. A yayin da askarawan suka bi sawun waɗannan ɓarayi, sun faɗa tarkon 'yan bindiga a wani wurin da suka yi kwanton ɓauna, abinda ya haddasa rasuwar sojoji 10, inji ma'aikatar tsaron Nijar, wacce ta ƙara da cewa duk da ɗaukin da aka aike ta sama da ƙasa, ba a yi nasarar cafke maharan ba sakamakon yadda suka fantsama cikin daji. To amma matakin da aka ɗauka a washe gari don zuba ido ta sama ya ba da damar fatattakar 'yan ta'adda lokacin da suka taru a wani wuri, kamar yadda suka saba a duk lokacin da suka yi aika-aika. An kashe akalla 15 daga cikinsu tare da raunata da dama, in ji sanarwar. Ga abin da 'yan ƙasa ke cewa a game da wannan lamari.
Sunana Rimanus Ibrahim. To dai ne dai harkon hadi za ni aikata aziya ta zuwa ga duka 'yan ƙasa gabaki ɗaya da iyalin FDS da suka yi tabbe sun lusar donar kwa. Kuma muna ba su ƙarfin gwiwa su shawunmu. Allah ya kama musu, mu ga ƙarshen wannan abun ganda aka yi muna infuzi.
Sunana Awal Umar Ibrahim, mamba na kungiya da ake ce ma Aniwal. Sojoji namu da sun kare nasu rayukansu a hilin daga, muna fata Allah sa an huta.
Sun kuma yi kiran gwamnatin ta Nijar da al'ummar ƙasar a kan maganar ƙara tsaurara matakai.
Gwamnati ta kawo da kayan aiki na zamani, ba za mu yi yadda za mu yi mu ga ƙarshen wannan ta'addanci da ya addabe mu.
Tunda yaƙi ne da ya shahi kowa, ya kamata a ce akwai mu'amala tsakanin 'yan horar hula civil kenan da sojoji don a rika samu ana ba da bayanai a kowane abu da ake cema da harshen turanci ransan yama.
Nijar, wacce ke fama da aika-aikar 'yan ta'addan yankin Sahel da na Boko Haram, na da haɗin gwiwa a fannin tsaro da makwabtanta wato Mali da Burkina Faso. Ba idan matakan cikin gida, inda a ƙarshen watan Janairun da ya gabata da farkon watan nan na Fabrairu aka yaye sabbin sojoji kusan 3,000 a cibiyar horon soja da ke jihar Zandar da wacce ke ƙwaryar birnin Yamai. Ministan tsaron ƙasa Janar Salifu Modi a wata hira da manema labarai a baya-bayan nan ya sha alwashin magance matsalolin tsaron da ake fuskanta ta hanyar sauye-sauyen da aka aiwatar daga 26 ga watan Yulin 2023 kawo yau. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da cigaban labaran duniya.
A lokacin da Prime Minister Japan Shigeru Ishiba zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House a ranar Juma'a mai zuwa, burinsa a cewar jami'an ƙasar Japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da ƙawancen Amurka da Japan da ƙulla alaƙa mai ƙarfi da Trump. Amma da yawa a Tokyo suna ganin burin Ishiba mai sauki don gujewa bala'in diflomasiya tare da sabon shugaban da aka sake zaɓa, wanda manufarsa ta ƙasashen waje ta Amurka ce farko ta dawo da ƙarfi fiye da lokacin wa'adin mulkinsa na farko. Ba amma kai makonni 3 ba bayan sake koma kan gargar mulki, Trump ya ƙara matsa lamba kan ƙawayen Amurka da abokan hulɗar Amurka, galibi ta hanyoyin da ba za a iya tantancewa ba. Ya yi barazanar sanya haraji kan Mexico da Canada, yayin da yake ƙara yiwuwar ɗaukar matakin soja kan wasu masu safarar muggan ƙwayoyi da kuma ba da shawarar Canada ta zama jiha ta 51 a Amurka. Da ƙarshe, wani layin manyan motocin dakarun tsaron ƙasa da sojojin Mexico sun tsaya kan iyakarta da taraba Ciudad Juárez da Mexico da El Paso na jihar Texas da ke Amurka. Daga cikin sojoji na farko 10,000 da Mexico ta aika zuwa yankin arewacin ta sakamakon barazanar haraji da shugaba Donald Trump ya yi. Dakarun tsaron ƙasar sun rufe fuskoki, kuma ɗauke da makamai suna tsaye a kan shingen iyaka da ke wajen Ciudad Juárez. Sun ciro tsani daga igiyoyi da aka ɓoye a cikin ramuka. hakan na zuwa ne bayan wani mako mai cike da rudani akan iyaka bayan da Trump ya sanar da cewa zai jinkirta sanya haraji kan Mexico na akalla wata guda. A maimakon haka, shugabar Mexico Claudia Sheinbaum ta yi alkawarin cewa za ta tura dakarun tsaron kasar don karfafa tsaron iyakar kasar da Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin kasar Ghana ta ba da sanarwar rage kudin aikin hajjin wannan shekara daga cedi 75,000 da aka biya kudin hajjin a bara zuwa cedi 62,000 wato kwatankacin dalar Amurka 4,130. Wannan da ya cikawa ne ga alkawarin da shugaba John Dramani Mahama yayi wa musulman kasar a lokacin gangamin yakin neman zaben shekara ta 2024. Wakilin mu Idris Abdullahi Bako na dauke da rahoton daga birnin Accra.
Da yake jawabi a taron manema labarai, dan majalisar dokoki mai wakiltar mazabar a Sufi ta Kudu kuma shugaban kwamitin rukun kwariya na aikin haji da shugaba John Muhammad ya kafa, Alhaji Collins Dauda, ya bayyana kudirin gwamnati na rage farashin hajin bana ga maniyata.
Upon the advice of the president, the fare for the 2025 hajj has been set at 62,000 Ghana cedis.
Yace bisa ga shawarar shugaban kasa an sanya kudin aikin hajin 2025 akan Ghana cedi 62,000 wanda ya daidai da dala 4,130. Yace hakan ya tabbata ne bayan tuntuba da bibiyar masu yi wa alhazai hidima a can Saudiya wanda ya taimaka wa tawagar kwamitin nasarar samun ragowar kudin aikin haji na bana. Alhaji Collins Dauda ya kara da cewa, a yau ina mai farin cikin sanar da cewa shugaba Muhammad ya cika wannan alkawari. Alhaji Papa Angola, wanda yake bibiyan harkokin haji na Ghana, ya jinjina wa shugaban kasa da ya cika alkawarin da ya yi wa musulman Ghana kuma ya shawarci maniyata.
Shugaban kasa John Dramani Mahama gabanin ajefa kuriya ya dawo alkawari da musulmin kasan Ghana cewa in ya zo ya rage kudin haji. Babu shakka an ka duba ga fadi da aka sanar da mu, mun ga ragowa. Abinda muke kira ne kowa ya je ya biya wajen agentin shi ko ya biya wajen board ya fi a ce za a bi bango saboda akwai wahala wajen.
Alhaji Collins Dauda ya bayyana cewa gwamnatin MPP da ta shuɗe ta bar bashin Ghana cedi miliyan 81,143 wanda ya dace da dala miliyan 5,410. Wannan bayanin ya baiwa kungiyar ejin din haji na Ghana mamaki, domin kamar yadda Alhaji Ibrahim na kamfanin safarar mahajjata na Al-Balad ya shaida muryar Amurka, yace hukumar haji dai ba ta bin su bashi.
Tare muka yi aiki da mu da Hajj Board, an ka kare aikin haji, to gaskiya ba mu da labarin wani magana. She yau ga da ake bada batun kudin haji na bana, she aka kama kaman da suka ce can sun je sun tada bashi. To ya kamata ne mu kuma mu fito karara mu bari duniya kowa ya sani kaman wannan bashin nan ba hannun mu ciki. Inda mu muna bin Hajj Board da bashi, shine su kuma za su bi wasu daga can bashi. To amma mu daga nan mun biya kudin alhazan mu duka, ba ko mutum daya da an ka bari. So therefore nan da muka ji wannan magana ya zama muna wani abin mamaki da kuma abin damuwa.
Wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayinsu game da wannan ragowa da aka samu na aikin hajin bana.
Sunana Jamuni Rotu Jibril. Gaskiya ya muna dadi, muyi munna muyi farin ciki, muna ma Allah godiya da yanda aka yi aka rage wanga haji. Allah ya taimaka, Allah ba da sa'a da rabo. Sunana Aji Amina Tamal na fito. Gaskiya John Dramani Mahama during campaign ya ce muna kaman yazo hajin nan kudi ya rage. Gaskiya kuwa yayi muna, muyi farin ciki kwarai. Ka rage na wannan mai siyar da yaje ya zama su kudi abinci kuma wani ya saida shi kaya.
Akwai alamun cewa za a samu karin mahajjata a bana a sanadiyar wannan rage da aka samu na farashin aikin haji na wannan shekarar 2025. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. A kodi yaushe ake bukata kuma za a ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. Tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji. Hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaki da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaki da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zari don yaki da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a kasar Faransa shekara 25 da suka gabata. Dr. Abubakar Danraka kwararre ne a fannin ingancin magunguna da kirkirar su dake babban asibitin kasa a Abuja ya kuma yi karin bayani game da wannan rana.
Rana ce da hukumar lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji. So hakika mutane musamman mutanenmu su san cewa cutar daji da ita akwai ta, tana nan tana banna, tana halakar da mutane yara mata da maza. Wato ba mata kadai cutar daji ke fama suke fama da ita ba, akwai yara akwai maza. Saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyar juna a dai asibiti a binciki lafiya koda so daya a shekara, sannan kuma a kiyaye mutum abubuwa wanda suke ba su da asali, musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafawa mafi tsawo. Ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu.
Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja. Ya yi mana karin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike don gane cutar da wuri.
Gaskiya kan an samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa a jikin mutum. Akan iya amfani da wato abun da ake kira liquid biopsy, wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yanke fede-fede kamar yadda aka saba da ba. Akan iya amfani da PET scan a ɗauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu. Yanzu da an samu karuwa ta gefen fannin AI wato artificial intelligence, shi din ma akan iya comparing different portion of the data a gane cewa ko akwai kansa a cikin mutum ko babu.
To shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan da ake yi suna aiki?
A gaskiya ana iya gane maganin kansa na aiki ta hanyar ko a ja jinin shi a gwada abin da ake kira tumor markers, ko kuwa shi mutum din marasa lafiyar mu zai samu sauki ana gane wato shi clinical wannan symptom nashi ya sauki kenan ana dubawa. Sannan ana duba hoton jikin shi wato x-ray ko kuwa PET scan. Wannan hanyoyi ne ake gane cewa magungunan na aiki, shine ana duduba idan akwai inda aka gan cewa damuwa ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana.
To ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani don maganin cutar daji?
Ya gaskiya an samu ci gaba a hanyoyin da ake treating cutar kansa. Yanzu akan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system nashi a gyara maganin da daidai da shi, wato tailored medicine kenan, amma yadda ci jikin shi yayi da bashi sauki a kansa. Akwai hanyoyin rayuwar cancer cells din an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa a cikin mutum, aka bi aka gane magungunan da suke hana yaduwansu ta ɗaya ɗaya aka ake ganewa. An yanzu an samu magungunan da suke yin blocking wayannan pathways na cancer.
Sai dai kuma duk da waɗannan ci gaban da aka samu wajen maganin cutar daji, ana fuskantar ƙalubale wajen yaki da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na Ajabu, kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta kasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a. Dr. Abubakar Daraka yayi karin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabun magunguna a kasar.
Jawabi ko sanarwa da hukumar magunguna na kasa wato NAFDAC ta yi kan samun jabun magungunan cutar kansa, cutar daji, haka ne yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunan su. Ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacist, wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci, manufa su je, ba su je su siya a hanya ba ko a kan titi. Sannan kuma maganan jabun magunguna a Najeriya ba na cutar kansa kadai ba, ya danganta da yanda mutane suke matsawa sai sun siya wani irin kalan magani. Wannan danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan bada dama miyagu si jabunsu, saboda akwai kasuwan irin wa'innan. Akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato PCN, suna da wuraren da suka kebe da ya kamata a sai magunguna ingantattu.
A nasa bangaren, tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato Nigerian Cancer Society, kuma chairman na kwamitin masu kula da cutar daji Dr. Adamu Alhassan Umar ya dora alhakin jabun magungunan ne ga hukumar NAFDAC. Yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti.
Wannan ma'aikata ta gwamnati ta NAFDAC ni a gani na inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji. Inda ma nake so shine ta fara aiki akan waɗanda suke nan suke yawo lungu-lungu suna lakancin suna da maganin kaza, suna da maganin kaza. Wa'annan yawanci kuɗi suke nema, dalilin da yasa ake bata lokaci kafin aje asibiti kenan. Musamman ni daga ƙauye nake. A ƙauye na na Yobe har a Gobe akwai wanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji bata son asibiti. Cutar daji bata son allura. Saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kaman kansa ce, yawanci ba kansa bane fa, amma sai su ce bata son allura. So ba za a je allura ba sai a je gargajiya. Dalilin zama wannan gargajiya shekara 1 2 3 din ya riga yayi lati. A lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa, an kashe kuɗi wajen gargajiya, kuma an zo asibiti kuma babu kuɗin da za a sayi magani. Kan kashe mai marar lafiya ya mutu, sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan marar lafiya zai mutu. To maganan gaskiya NAFDAC ya kamata ya fi hanyar da za su saka idan su a wancan bangaren, su saka idan su a can, sannan aka dawo maganan magani jabo.
Zaka ga wasu maganin gargajiya ma suna da NAFDAC number.
To a dan shine matsalar ni da nake ga miki, kuma maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganika mun san yanda ake yin wannan abun. Kaman ruwa ne fiwa wata nan da kike gani, akwai su fiya wata din da inda in kike ji kaga inda ake yin su, ke kin san in NAFDAC din sun zo sun gani wallahi ba za su ba su license a ce ana jiya a rijiya ko ana wani abin da sun zama a Najeriya. Muke a Najeriya ne mutane ba sa bin doka, kowa yana yin abin da ya ga dama. In ba haka ba gaskiya mu ne kuma muke cutan kanmu. Now maganar ishin magani jabu din nan da ake magana ai ba a kansa bane kawai, yana na ko ina. Yanzu hakan nan in kika fita a cikin tsakiyar rana kika je kika kasuwa irin kasuwannin mu na kauyuka, kika mutane suna ta yawo da magani a kwando, wanda kowanne sati waccan kasuwa da yaje wancan kaso da yaje maganin rana ta kona shi gaba daya chok ne kawai zaka sha, ba wani magani da zai maka, amma suna nan suna sayar magani. Me yasa yanzu ba su nabda ba su zo su kakkama irin wancan mutanen?
Hadiza Aliyu Manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu.
Shi wannan fake magani din ba za ka ce a Najeriya ko wani irin magani paracetamol ma akwai fake, amma ni muna sa hankali na a pharmacy guda daya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi, saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba, to su da kansu suke gaya muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurin su. To ni inda na je nawa ban bi an ce ka je nan ban je ba, inda likitocin suka ce ka je din babu oncology pharmacy din, haka muke hakura mu jira wa'ancan. Ai shi kansa ba abun wasa bane, su da kansu suna faɗa maganin kasa kaza, maganin wurin kaza yafi. So mutum yayi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza. Kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin daidai ku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da basu da oncology pharmacy. Si in oncology pharmacy nan basu da shi, kar mutum yayi sauri ya ce zai je wuri mai araha, ya tambaye su ina zan samu, akwai inda za su samu.
Cutar daji dai na ɗaya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wanda irin ci gaban da ake samu a bangaren kimiya da fasaha masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar a kullum nake cewa riga kafi yafi magani mu huta lafiya
to madalla yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aika mana ta email
wasiƙa ta farko a yau cewa tayi assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku fada wa gwamnatin kasar mu ta Najeriya cewa a gaskiya sake bijiro da sabuwar dokar insurance ababan hawa da take sanyi san bai dace ba domin koyan hakan zai kara jefa al'umma kasar cikin mawuyacin hali da fatan gwamnatin kasar mu ta Najeriya za ta gaggauta janye wannan doka duba da irin abubuwan da suke faruwa a cikin kasa na wayo kai cu sako daga Sanugun da Kampala Malama Dora a jihar Jigawa shi kuma shehu Adamu Rijaucewa yayi Allah ya kyauta amma kam gaskiya yadda shugabanci ke gudana a Najeriya abin akwai susu zuciya a ce duk wata hanya da talaka zai samu saukin rayuwa an toshe ta amma babu komai akwai Allah wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi salam VOA Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda ƴan siyasar Najeriya suke ko in kula da yadda rayuwar talakawa da suke mulka take musamman a yankin arewacin kasar duba da irin jajircewar talakawan wajen noma abin da za su ci amma ƴan siyasar da manya-manyan ƴan kasuwa sun saya kaso 70 cikin 100 na abin da aka noma sun boye dan gallazawa talakawa to akwai ranar kindilanci wato shekarar 2027 sako daga sardaunan kullan misau Zahra Den M kaka
to yanzu kuma mun zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takeice
Ministan tsaron Isra'ila Katz ya faɗa a yau Alhamis cewa ya umarci sojojin kasar da su shirya tsare-tsare domin dimbin Falasɗinawa su fice daga zirin Gaza ta mashigar ƙasa da kuma hanyoyin ruwa da ta sama. Katz ya yi maraba da abin da ya kira babban tsari na shugaban Amurka Donald Trump na mazauna Gaza da su fice daga yankin da Isra'ila ta lalata da har ta sama da ta ƙasa kan mayakan ƙungiyar Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio yana ziyara a Jamhuriyar Dominican domin tattaunawa da shugabannin kasar a ziyarar ƙarshe da ya kai a ƙasashen Latin Amurka. Rubio na shirin ganawa da shugaban Dominican Luis Abinader da ministan harkokin waje Roberto Alvarez a Santo Domingo. Yayi balaguro ne daga Guatemala inda ya sanar da shirin Amurka na tallafawa Guatemala da sabbin ayyukan more rayuwa da kuma sanya hannu kan cire su daga kasashe da aka dakatar na karɓar tallafin kasashen waje don karfafa kawancin Amurka da kasar a ranar Laraba. Jami'an Ukraine sun bayar da rahoton barna a wata kasuwa da ke birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar bayan wani hari na baya-bayan nan da jirage marasa matuki na Rasha suka kai cikin dare akan wasu sassan kasar. Gwamnan Kharkiv Oleh Sinihubov ya faɗa a shafin Telegram cewa tarkacen jirgin da ya faɗo ya lalata layukan wutar lantarki a birnin. Rundunar sojin Ukraine ta ce na'urar tsaron sararin samanta ta harbo 57 daga cikin 77 na jirage marasa matuki da sojojin Rasha suka tura. A lokacin da Prime Minister Japan Shigeru Ishiba zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House a ranar Juma'a mai zuwa. Burinsa a cewar jami'an kasar Japan zai kasance kai tsaye sake tabbatar da kawancin Amurka da Japan da kulla alaka mai karfi da Trump. Amma da yawa a Tokyo suna ganin burin Ishiba mai sauki don gujewa bala'in diplomasiya tare da sabon shugaban da aka sake zaɓa wanda manufarsa ta kasashen waje ta Amurka ce farko ta dawo da karfi fiye da lokacin wa'adin mulkinsa na farko. Wani layin manyan motocin dakarun tsaron ƙasa da sojojin Mexico sun tsaya a kan iyakar ta da ta raba Suad Juarez na Mexico da El Paso na jihar Texas da ke Amurka daga cikin sojoji na farko 10,000 da Mexico ta aika zuwa yankin arewacin ta sakamakon barazanar haraji da shugaba Donald Trump ya yi.
To masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma da kace shirin mu na yau da gobe sannan idan Allah ya kamu tun da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wato karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tsaya ni gabatar da shirin da Julie Ladas Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma engineer mu ta yanzu Miss Helene ni Murtala Faruk Sanyinna sai muku fata alkhairi ma assalamu.